Jendela Pasca Pernipa.
Har ana so al'amura su inganta a Najeriya to dole gwamnati su ta mai da hankali akan abu biyu
wannan babba na gundin mai girma gwamna ko rishe da ka wannan office din ka bashi SA almajirai
yaran nan ba mu ce kasu biya ba amma a bi su ta hanyar dalallama da limana inda za su dauki kudin nan su bayar
Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa kabaki na arziki na demokradiya da aka shishimfa mana gurare daban-daban
wadannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jain nake muku sallama ta cikin shirin hangen dala shirin da kan kawo martani daga gidajen imanin siyasa tare da nazartar batutuwan da suka shafi shugabanci bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin kasa ya bayar da dama batun rufe iyakokin kasar nan dai batu ne da tun a baya gwamnatin tarayya ta bayyana cewa babu ranar bude shi ta bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan karan ma karamar ministar kasuwanci da masana'antu Maryam Katagun ta kara jaddada cewa babu gudu babu ja da baya dangane da batun bude iyakokin kasar ta hanyar kasa domin kuwa har ya zuwa yanzu babu wata tartibiyar ranar da za a bude iyakokin a wata ganawa da manema labarai Hajiya Maryam Katagun ta ce sai da wannan kasa ta gudanar da wasu zama da kasashen Benin da Niger dake makwabtaka da ita domin ganin yadda za a bude iyakokin tare da kullun yarjejeniya kan yadda kasashen za su bayar da hadin kai wajen kafa dakaru mai dauke da ma'aikatan custom da jami'an tsaron da za su tabbatar an bi dokoki wajen bude iyakokin Katagun ta kuma ce kwamitin ya zauna a ranar 25 ga watan Nuwamba wanda kuma ya bayyana cewa sai lokacin da kwamitin ya tabbatar da cewa kasashen za su bi ka'idar ECOWAS sannan za a sake bude iyakokin wannan kasa a baya dai mun taba jiyo wata majiya daga gwamnatin tarayya tana bayyana cewa za a bude iyakokin wannan kasa a karshen Janairun sabuwar shekarar badi inda daga bisani lamba ɗayan wannan kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa babu wata tartibiyar ranar bude iyakokin sai dai kuma tun bayan fitar wannan magana masu kallon yadda al'amuran wannan kasa ke tafiya suka fara nazari kanta musamman ma yadda a baya gwamnatin ta bayyana cewa za a bude iyakokin yanzu kuma ta kara tabbatar da cewa babu wannan batu kamar yadda Comrade Al-Amin Albarra yayi wa batun kallo na tsanaki
to gaskiya maganar rufe wato iyakokin kasa da kasa da gwamnatin tarayya ta yi mu a mahangar mu gaskiya abu ne wanda yake ya haifar da nakasu ga tattalin arzikin kasar mu Najeriya musamman in kai la'akari da yanayin dubban al'umma da aka raba da ayyukan su da kuma shi kansa tsadar kayayyaki da shi rufe iyakoki ya haddasa wa al'umman Najeriya
ba za kalli uzurin ita fadar shugaban kasa na cewa ganin ana shigowa da waɗansu kaya da bai kamata a ci an shigo da su kasar nan ba
to gaskiya duk lokacin da aka samu shigo da waɗansu kaya haramtattu a kasar mu Najeriya zai zama wajen kusan wato laifi ne na su hukumomin da wannan al'amarin ya shafa kamar hukumar ita custom da kuma hukumar da take sa ido wajen yo shigo da kayayyaki kasa Nigerian Port Authority kenan sannan kuma za ka ga cewa al'amari na inda har ana so al'amura su inganta a Najeriya to dole gwamnati su ta maida hankali akan abu biyu abu na farko da gwamnati ta zata mai da hankali a kai domin bunƙasar tattalin arzikin ƙasa shine mai da hankali wajen da samar da wutar lantarki zaunanniya a cikin ƙasa abu na biyu kuma shine mai da hankali wajen samar da ingantaccen tsaro a Najeriya yin hakan kadai zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya ba wai sai gwamnati ta rufe iyaka ba ba wai sai gwamnati ta ji tana gayyato masu sa hannayen jari daga ƙasashen duniya ba
ku amma hanga ku ta masu fashin baki kan al'amuran da ka je zo za iya cewa kenan kamar kun goyi bayan shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wajen rufe wannan iyaka dai
gaskiya ita rufe iyaka abu ne wanda yake ba zai kawo alfano ba
ba dai kwa goyen ba
eh gaskiya dai za ga cewa rashin alfanan abun bai kai alfanan sa ba na rufe shi iyakokin kasa da kasa dan haka akwai bukatar idan gwamnati ta maida hankali ta yi waɗannan abubuwa guda biyu to babu shakka tattalin arzikin kasa zai bunƙasa ba wai sai an rufe iyaka ba
Comrade Al-Amin Albarra matashi dan gwagwarmaya a nan Kano babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ta bayyana cewa ta fara kokarin shawo kan rikicin da gwamnoninta Sarayake Dickson da Niyesom Weke na jahar Rivers suke yi. Waɗannan gwamnoni na Kudu maso kudancin ƙasar Randai ana zargin sun samu kansu cikin sabani ne a dalilin rikicin da ake yi akan rijiyoyin man Niger Delta da kuma bambancin siyasa. A wani jawabi da jam'iyyar PDP ta fitar a Litinin din nan, ta bayyana cewa ta lura da duk matsalolin kuma za ta shawo kansu nan ba da jimawa ba cikin ruwan sanyi. Jam'iyyar ta yi wannan jawabi ne ta bakin sakataren yada labaranta na ƙasa Kola Olabandiyan, wanda ya ce kishin jihohinsu ne ya kawo wannan sabanin ba wai radin kansu ba. Kola Olabandiyan ya kuma ce shugabannin PDP na kira ga Wuke da Sarayake Dickson da su ajiye bambancin sabani su sanya kishin jam'iyyar a gaba a matsayinsu na jagorori kuma manya masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar. Kola ya kuma kara da cewa yanzu haka an kama hanyar sasanta rikicin cikin gida da jam'iyyar PDP take fama da shi, domin kuwa PDP ta ce su dangi ɗaya ne, babu abin da zai raba kansu, a dan haka ba za su bari wani abu ya taba haɗin kansu da manufarsu ba. To wannan kenan. Gwamnatin tarayya ta bayar da umarni kan a saki tsohon mashawarci ga shugaban ƙasa kan harkar tsaro samba da suki da kuma matashin nan Omoyele Sore. Babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami shine ya sanar da hakan a cikin wani jawabi da ya fitar a wannan talata. Malami ya ce gwamnatin tarayya ta yanke shawarar bayar da umarnin sakin waɗannan mutane domin yin biyayya ga umarnin kotu. Malami ya kuma kira a gare su da su kasance masu biyayya tare da cika dukkanin sharuɗan da aka bayar da belinsu a kai. Kana kuma ya buƙace su da su guji aikata duk wani abu da ka iya sabawa doka da tsaro, domin kuwa za a ci gaba da tuhumar su a gaban kotu. Wanda kuma da haka za mu dawo siyasar nan jihar Kano. Tun bayan ƙarin masarautu da aka yi a nan Kano, ƴan siyasa ke yi wa wannan batu kallo daidai da fahimtar su, yayin da wasu ke kallon hakan na iya kawo wa wannan jiha na Kasu ta fuskarci gaba, wasu kuwa na kallon hakan ci gaba ne ga al'ummar Kano. Alafazi irin na Shamsu Kura na jam'iyyar PDP na ganin kamata ya yi gwamnan Kano yayi karatun ta nutsu akan wannan batu.
Ba ma so ka zo ka dinga cewa da lokacin da kake gwamna ne da kai kaza da bakai kaza ba. Kai kokari ka bawa al'ummar Kano da al'ummar Hausa Fulani abun fada. Kar ka bawa kanka abun fada da kai da ƴaƴanka da jikokinka a rayuwa. Wannan abin da kake yi a jihar Kano, ka zo ka samu jaha kamar ta Kano wacce tun nahiyar Afirka babu dunkulalliyar jaha kamar Kano, amma ta karfin tsiya sai kana so ka rusa wannan abin da al'ummar jihar Kano da tun Sheikh Usman Dan Bodio yake. Amma yanzu kazo ba a san ta inda ka samu sutura da lalle yalla sai ka rugula wannan tarihi ba.
Wai dattawa ba su riga sun shiga wannan magana bane ba. Ai ya kamata a ce magana ta wuce.
Aru wallahi fa kana ji kana gani wanda yau duk duniya take karrama shi a matsayin dattijo Abdulsalam Abubakar, dattawan arewa suka kafa shi a kwamitin cewa izo ya shiga tsakaninsa da masarauta. Amma kana ji kana gani gwamnatin nan ya sa kafarsa ya bar garin nan, bamu san wani tudu wani gangare. Mutum kamar Abdulsalam, kamar manya-manyan mutane irin waɗannan a ƙasar nan duk duniya ta san darajar su, amma yanzu gwamna ya sa kafarsa ya fatakalar. To kuma daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Abinda nake kira ga dattawan arewa, ku shafawa kanku da salama. Mutumin nan fa kuna ji yace duk Kano babu dattijo. Ga Aminu dan tata, ga Musa Gwadabe, ga shi wannan da yake bin sa ma dan koransa dan adalan Kano aminin sa ne. Amma duk i kalle su yace ba dattijo.
Ko bakwai waccan magana ta safa mummuna fahimta. Shi magana da yake nufi daban, ko kuma ƴan siyasa ku siyasantar da magana ta.
Ai ranar kwana ne bambanci ba. Yanzu ka duba ka gani mutum mai daraja mai datta ku, yanzu ka dauki mai girma ga Ladiman Kano wanda ya isa yace komai ayi a bari, ya isa yace ayi ayi. Amma duk i kalli Kano yace wai duk cikar Kano da batsewarta wai babu dattijo. To alhamdulillah, domin yanzu gashi a tafi da mulkin naka da kake nan dan wani lokaci, kana kokari ka ruguza kanan ma gaba daya. Abinda ba a taba yi a tarihin jihar Kano ba, yanzu ka dauki mace da take da rauni wacce take a ma'aikatar kwamas din ma koma baya aka samu, amma ka ce wai kai mata head of service. Wannan abinda Ganduje yake yi kaga tabbatar babu Kano, ba mutanen Kano a gaban sa.
Shi fa yana ganin ta cancanta ne, kuma rikon gaskiyarta da rikon amanata ne yasa ya nada ta a matsayin shugabar ma'aikata ta jiha.
Baya sa mukami bisa cancanta.
Anya mai sauraro zai yadda da kai kace duk nadin da mai girma gwamna yake baya bin cancanta.
To yanzu baka ga ba irin ya dauki ma mace ya kuma kai ta halan ansabe ma'aikata da take ruhin al'umma jihar Kano. Kana gani fa irin karshen yanda ya ci ruwan can dan dawakin to ba arami, baka je ko ina baka fara zancan zaka tafi rap. To kaga Ganduje ya nuna maka halinka, abin da yau mamman yau gashi yayi maka.
To sai dai yayin da Shamsu Kura wakilin talaka na jam'iyyar PDP ke waɗannan kalamai, shi kuwa Abdushakur Daba na jam'iyyar APC shigowa yana godiya ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa aiki da ya ce gwamnan ya yi musu a yankinsu na unguwar Sabuwar Gandu.
In yi wa
babanmu mai girma zababban gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa kabaki na arziki na demokradiya da aka shishimfida mana gurare daban-daban a karamar hukumar mu ta Kumbotso musamman wannan titi mai mutukar tarihi da muhimmanci wanda aka lailaya mana daga gidan maza ya biyo ta sabuwar Gandu Medile har ya dangana da headquarter mu ta karamar hukumar Kumbotso muna godiya ga mai girma gwamna bisa wannan aiki Allah ya saka masa da alkhairi da sauran ayyuka daban-daban da aka yi mana kuma a wannan gaba muke ƙara yawa mai girma gwamna godiya bisa sake maimaitawa jagora a karamar hukumar Kumbotso honorable Hamza Buhari ba kwana office ɗinsa na SE political da aka kuma maimaita masa Allah ya saka wa mai girma gwamna da alkhairi bisa wannan maimaici
duk da wasu suna ganin cewar kamar bai kamata a yi ba tunda ba a yi wancan rawar a zo a gani ba a zaben da ya gabata ta bangaren nasa
to waye rawar gani a karamar hukumar Kumbotson su waye in ba shi din ba an ba su ba ire-iren su duk wayannan ƴan hana ruwa gudu ne da sauran su kuma yanzu duk abubuwa ne dai aka samu sabani na fahimta da sauran su amma yanzu an dawo mun dinke mun zama tsintsiya daya madaurin kida so saboda haka ba mu da wata baraka mu a karamar hukumar Kumbotso ai jam'iyyar da ta cika ta batsi a irin wannan jam'iyyar ake samun matsala ai wannan yana nuna cikar mu kenan da batsewar mu da wannan wato ainihin nake son na yi amfani da dama in saki yi wa shi shugaban karamar hukumar Kumbotso su godiya bisa yadda salon mulkin da ya dauko na jan kowa a hadu tare a tafi tare ba bambanci babu wariya babu komai ya jawo kowa ana tafiya yana tare yana sauraron kowa wannan salon shugabanci da shugaban karamar hukuma yake shine salon shugabancin da ya kamata a ce dama tuntuni muna samu
Abdul Shakur Daba na jam'iyyar APC a baya-bayan nan dai mun jiyo yadda shugaban hukumar Karota Baffa Baffa dan Agundi ke kara gargadi ga matuka babura masu kafa uku kan wajibi ne kowane direban babur din sai ya biya wasu kudade a wani mataki na inganta sana'ar a daidaita sahu da gwamnatin jihar Kano ta dauko ko a yan kwanakin nan dai sai da shugaban Karotan Baffa Baffa dan Agundi yace za su dauki kokwaran mataki kan duk wani mai a daidaita sahu da ya gaza yin wacce rajista inda kuma maganganun su ka fara shan martani daga bakunan ƴan siyasa farawa da kalaman Gamboliya Jahin na jam'iyyar PDP wanda ya shigo yana bayyana cewar wannan hukunci yayi tsauri
kullun ta Allah kiran wannan bawan Allah muke dan mu ne kai kaman inda nake dan kwankwaso haka gwamna Ganduje yake shi ma dan kwankwaso ne kullun ta Allah ni nayi halin kwankwaso na tausaya wa mutanen jihar Kano kai kuma ka kasa hali irin na sanata Shehu Rabi Musa kwankwaso
ku da kuka ce ayi taware ba ku ba gwamna
yanzu a ce kaman wannan gwamnan ka zo ka dauki wannan bawan Allah ka bashi katon ofishin Karota yazo ina gaya wa matasan mu na jihar Kano magana ina cewa wai duk wanda bai biya harajin nan ba za su kiri a daidaita sahu guda 100 su kai su bola su kone su duk wanda Allah bai bashi dama yayi wannan rajista ba to idan an kona mu a daidaita sahu tafi kotu domin kotu bata bashi dama da i kona ma dukiyar ka ba amma ba ka dauki doka da kanninka ka kuma yi hukunci da hannunka ba wannan ba daidai bane kaman inda muke kira a baya aka cire Mustafa Hamza Buhari ba kwara saboda bisa zargi da muke yayi aika ofishin Karota wannan baffa baffa na gundin mai girma gwamna kore shi daga wannan ofis din ka shi SA almajirai
mai isa za a kore shi dukkan waɗancan maganganu da yake faɗa na cewa tsaftace masu a daidai sahun ana dauka zuwa za ku ce mai sambarka
ai lokaci ya wuce na sambarka lokaci ne na a dago na ƙasa i tashi sama na sama i kala gaba domin in dai ba ma kula da ƙasa wata ran za mu wai gaba mu ga babu kowa yanzu kai da ka isa ka ce kai ne yamdin Karota ba Allah ne ya kawo ka ba tun nawa ne suka yi aikin Karota suka tafi ba su irin wannan aika-aikan da kake nema kai
akai wata aika-aika kake cewa an yi ne
mutum ne ba ya shiga kafafen yaɗa labarai yake cewa hukuncin da zai da a daidaita sahun da bai biya wannan kudade da suka sa musu ba zai kirga guda 100 ya kone su ba
ba ka ganin hanya ce da ya kamata ba a tsaftace su
billahi allazi la ilaha illa huwa babban babba na gudi mun sa kafan wando daya da kai in dai ka kona a daidaita sahu sai mun gabatar da kai gaban alkari sai ka biya wannan a daidaita sahun guda 100 kuma anan nake kira mai girma gwamna wannan abin fa da kuke shiga gidajen radio kuna cewa wai ilimi kyauta dole a ina ki ilimi kyauta dole
gashi nan a jihar Kano ba ka gani ne
ta dai dole in dai ilimi kyauta ne waccan makaranta da mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso yi guda 27 je kaka bude su shine muka san kana kishin ilimi kaman inda tsohon mai gidanka sanata Rabi Musa Kwankwaso
shawara kake bashi kuma idan har shawara taka akan hanya take zai amfani da ita
ni ba shawara nake
bashi gashi nan kana bashi shawara
ni ba shawara nake bashi ba akan harkar ilimi umarni nake bashi
kai awa zaka bashi umarni
ni a matsayina na dattijo matsakaitin dattijo
da yaushe ka nada ka matsakaitin dattijo
ka je ka wajen Shehu mai girma Alhaji Ango Abdullahi ya ba mu
ina takardar aka baka.
Ka zo gida na nuna maka.
Gambo Liyaja en na jam'iyyar PDP. Shi ma dai tsohon SA makabarta Alhaji Nagoda cewa yake yi kamata ƴan majalisar dokokin jihar Kano su fara yi wa tufkar hanci.
Ina ƴan majalisun jihar Kano me kuke yi wannan kalmomin da babba babba dan agundi yake yi tinzir al'umma ne cin zarafin al'umma jihar Kano ne shi waye shi da zai ce zai debi kayan mutane ya banka musu wuta
wai wadannan kalmomi yayi ne
ya zai ce wai babura idan ba a biya ba shi board of internal revenue ne shi da zai rinka cewa zai banka kayan mutane wuta wannan ba daidai bane wannan ta'addanci ne kalmar da yake fade yaran nan bamu ce kar su biya ba amma a bi su ta hanyar dalallama da limana inda za su dauki kudin nan su bayar karinka cewa zaka tara babura sai sun ma kai kwaya 100 har ma adadi kai musu da geji zaka kunna musu wuta waye kai ba cewa mukai kasu umarnin sa ba amma wannan abin da yake fada cin zarafin jihar Kano ne cin zarafin al'ummar jihar Kano ne ba daidai bane wannan abin da yake fade
me cin zarafi a cikin waɗannan kalamai
yanzu dukiya shi ya sai musu da zai ce sai ya tara babur ma ya kai 100 sannan zai banka musu wuta wannan abin abin takeici ne abin bakin ciki
idan har ba za su bi umarni ba ai ya kamata ce gwamnati ta dauki mataki
a muka tada shi a karamar hukumar birni muka ki bashi ƙuri'an mu muka ce ba zai koma ba ba zai kuma sake cin zabe a ƙarma hukumar birni ba da yadda Allah me isa ba zai faɗi abin da lallami da limana ba amma yazo i faɗi kalma ice zai banka wa kayan mutane wuta wannan ba daidai bane
ka goyi bayan kasu biya haraji kenan
muna goyen bayan su biya haraji ina kira da ƴan majalisun jihar Kano su yi gaggawa tsige baffa daga kan wannan kujerar
akan me yasa za su tsige shi
to ai ba daidai bane abin da yake faɗe dan me zai rinka faɗa wa'annan kalaman masu kaushi wanda wannan ya kamata a taka ma burki dan ba daidai bane
kai dai kaiwa magana sa mummunar fahimta shi yasa kake
cewa sai kai jarida ne duk duniya ta ji abin da ya faɗa mu ma mun ji abin da ya faɗa kuma ba daidai bane abin da ya faɗa kujerar da kake kai ba fa zabar ka akai ba balantana ka zo ka rinka wulakantar da jihar Kano kana faɗan maganganun da suka kaga dama
kuma mai girma gwamna ne ya nada shi me yasa bai nada ka ba kai
ina ruwa na da su to dan me isa yanzu zai zo ice wai zai faɗi wannan kalaman wallahi ba zai faɗi kalmar da ba za mu bashi ansa
Alhaji Nagoda na jam'iyyar PDP a baya-bayan nan dai mun ji yadda gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nada wasu mataimaka na musamman wanda kuma wasu cikin ƴan siyasa ke kallon wannan nadi akwai lama a cikin sa a kalamai na Aminu Gurgu mai fulo na jam'iyyar PRP
Alhaji yadda muka gani a social media in har ya karbi wannan mukami na adviser to ya gaga wajen magu ya je ya ce ya janye wannan takarda wanda yake zulgin mantari Ishaq akan naira miliyan 6,500 yadda Hamza Darma ya zargi ina ganin in har ya karba to mutane ya kamata su san abin da za su yi a cikin siyasa amma a ce kamar Hamza Darma yadda ya yi ikirari akan masu kuɗi masu arziki yana cikin kwamitocinsu a ce daga fara adawa kawai duk duniya ma ta san kenan dan biyan bukatar kansa yake wannan
amma kai ma fa ta ka ce a social media ka gani anya ka bi hanyar da ya kamata wajen tabbatar cewa wannan labari da ka sanya sahihi ne
wanda yake Najeriya ga Hamza Darma a wajen magu kan yi cewar bai su yadda da nadin da mai girma gwamnatin likimoniya ta yi wa mutare shi gaba
ka sani ko kuma tattauna suke ta kashin kansu
shine nake ga ma abin ami magana da ke a gidan radio ku ba cewar ga zargin da yake yi wa mutare Ishaq kuma ka tsaha muka ji cewar ga shi wai yanzu an ba shi adviser kuma na wannan ofiyin da yake zargi saboda haka anan nake kiransa da gaggawa je jan in har ya karba fa in ku bai karba ba ya huta a baya ma karka manta haka yau Mallam Ibrahim Shekarau da yace Mallam Ibrahim Shekarau ga dan takara a gwamna bayan Hamza Darma dama ya biya dinga surutu akan su ciwar ma abi ma'ana ko ba mutumin kirki bane ko wani abu mai girma Mallam Ibrahim Shekarau ya dauki director campaign na wannan dan takara ba mutane suke sururo ya aka gaba wannan director campaign bayan ya bata dan takara ce shi ya bata shi zai gyara
kaga kalamanka dai suna nuna cewa kamar abin da kazo kana fade kamar a teburin mai shayi kaji kenan
kamar ya teburin mai shayi saboda haka kuma yaje ko ya buga gida gida yadda ya bata wannan dan takarar gwamna yazo kuma yana gyara shi saboda haka ina ganin akwai kuskure in har ya karba ya hofuntar da su Bashir Tofa ya hofuntar da Gali na Arba da Abubakar Kingibe da suka tsare masa mutunci in dai har ya karba wannan ina ganin akwai kuskure ko ni da bani da kokobo da nake baran nan ina tabbatar ma ba mukamin da gwamnatin likimoniya
sha iya cewa kamar babu kyakkyawar alaka tsakaninka da shi wannan Hamza Darma me yasa ba za ka tuntube shi ta waya ba a ce ka tabbatar da sahihancin wannan zance
me yasa ya bi ya bata wannan muntar Ishaq me yasa ya bi ya bata wancan dan takara ni abin da yake gama in ka san ba ka iya adawa mai ma'ana ba ko adawa ta al'umma ba ka hakura wannan wata iri ya dauko duk duniya ta da rigima ce ta kankin kansa da kansa
Aminu Gurgu mai fulo na jam'iyyar PRP. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya buƙaci kasar Amurka da tarin kalura da masu bata labarai game da wannan kasa. Don kuwa a cewar shugaban wasu za su iya bata labarin da ba shi da tushe ballantana makama domin cimma wata manufa ta su. Shugaban kasar ya bayyana hakan ne lokacin da yake karbar wata wasiƙa daga kasar Amurka ta hannun jakadar Amurkar Mrs. Mary Beth Leonard inda ya ce jita-jitar da ake yadawa na cewa yana nuna wariyar launin fata. Ba haka bane, domin kuwa shugaban ya ce yana iyayin sa wajen tabbatar da adalci a kowane bangare. Shugaban ya kuwa buƙaci jakadar ta Amurka da ta yi aiki da ƙwarewarta wajen tabbatar da duk abin da ya kamata tsakanin wannan ƙasa da kuma ƙasar Amurka. Hakan dai ya biyo bayan yadda ƙasar Amurka ta sanya Najeriya cikin jerin sunayen ƙasashen da ba sa bin doka da oda. A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa, dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashen siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim Yakasai, Ahmad Rabiu Jayan da na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.